Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma Alfa Radio kuma si a Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim kuma daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke sake da muku da wani shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da samun bullar zazzabin lasa a Najeriya inda zuwa yanzu take ƙara yaduwa tare da haddasa asarar rayuka za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku A yau muna son jin ra'ayinku ne kan waɗannan matakai mutane za su iya ɗauka domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin lasa. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Bayan mun ji ra'ayoyinku za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
To jama'a assalamu alaikum. Yan majalisar dokokin Amurka sun cecceki shugaban Rasha saboda barazanar nuna ƙarfin sojin ƙasarsa inda ya yi ikirarin cewa Moscow ta yi nasarar gwajin nau'ukan makaman nukiliya da ka iya kaiwa kowane sashi na duniya wanda kuma ya ce babu wata ƙasa abokiyar hamayya da za ta iya tsayar da makaman idan aka harbo su. Shugaba Putin ya bayyana sabbin matakan fasaha da suka cimma ta fuskar ƙarfin soji ne yayin da yake jawabin halin da ƙasa ke ciki na shekara-shekara a yau Alhamis. Wanda hakan ka iya baiwa Rasha wani sabon gurbi a tsakanin ƙasashe masu ƙarfin soji a duniya. Jawabin nasa ya hada nuna hotunan bidiyon makaman inda masu sauraronsa suka riƙa tafawa akai-akai a matsayin jinjinawa. Sai dai Senator Thom Tillis na jihar North Carolina kuma ɗan jam'iyyar Republican ya faɗa muryar Amurka cewa yana kallon Putin ne tamkar yadda yake kallon mai kisa ko kuma wani mai aikata manyan laifuka. Ya ƙara da cewa idan Rasha ta faɗa abu ta iya kasancewa ba ƙarya wato ba gaskiya bane amma kuma ya zama dole a ɗauki maganarta da muhimmanci. Ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu Michael McCoy ya cecciki Amurka da Burtaniya da kuma Norway inda ya zarge su da cewa su ne suka yi kane wato suka yi kane-kane a shirin zaman lafiya da ake ƙoƙarin cimma a ƙasar. Yayin wani jawabi da ya yi a Juba babban birnin ƙasar a jiya Laraba, McCoy ya ce ba ƙungiyar raya ƙasashen yankin gabashin Afirka ta IGAD bace take kula da shirin zaman lafiyar da ake a Addis Ababa. A yankurin da ake na farfaɗo da matsayin da aka cimma ta zaman lafiya a shekarar 2015. Ya ƙara da cewa Amurka da Burtaniya da kuma Norway waɗanda ake wa lakabi da Troika ko kuma ƴan uku su suke kiɗansu da rawarsu dangane da shirin zaman lafiyar. A cewar McCoy, waɗannan ƙasashe da kuma ƙungiyar tarayyar Turai ta EU waɗanda ke ba da kuɗaɗen wannan shiri su ne suke riƙe da akalarsa ba ƙungiyar ta IGAD ba. Ƙoƙarin da muryar Amurka ta yi na jin martanin da ƙungiyar raya ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD za ta mayar bai yi nasara ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe dakarunta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya Laraba yayin da motarsu ta taka nakiya a tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta Mali da aka fi sani da MINUSMA ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin Boni da Dunza a yankin da ake kira Mpoti. Baya ga waɗanda suka mutu wasu dakaru huɗu sun samu munanan raunuka a cewar rundunar. A ran 30 ta gabata ne aka kashe wasu dakarun Mali shida a wannan yanki a wani yanayi mai kama da wannan. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce Sakatare General Antonio Guterres ya yi allawadai da waɗannan hare-hare da aka kai a kan dakarun. Ya kuma ce wannan hari da ya wato ya kira wannan hari a matsayin ragwanci wanda ba zai kashe wa rundunar ta MINUSMA ƙwarin gwiwa ba a yankurin da take yi na ganin mutanen Mali sun samu zaman lafiya da suke muradi. Tun dai a shekarar 2013 aka tura dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya su 11,100 zuwa Mali domin yaƙar masu tsauraran kishin addini da kuma tabbatar da doka da oda. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Siriya Stephen de Mistura ya ce majalisar ba za ta taɓa yanke tsammani kan aiwatar da shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 da aka cimma ba a ƙasar Siriya. Yayin da yake jawabi a yau Alhamis a Geneva, de Mistura ya ce ya zama dole dakarun gwamnati da 'yan tawaye su daina cillawa juna makamai domin a samu kofar shiga da kayayyakin agaji ga fararen hula musamman ma a yankin gabashin Guta dake hannun ƴan tawaye. Mark Lowcock, sakatare ne a majalisar a fannin kula da sha'anin ayyukan jin kai.
It's impossible to bring a humanitarian convoy in 5 hours. Agencies now have years of experience with this and it can take
Yace kusan abu ne da zai wuya a kai kayayyakin agaji cikin sa'o'i 5. Hukumomin da suke da masaniya kan wannan harka sun nuna cewa akan dauki kwana guda kafin a ratsa ta cikin shingayen bincike, duk da cewa bangarorin biyu sun cima matsaya da aka wato da aka yi a baya. A ranar Asabar din ta gabata, kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya amince da bukatar a tsagaita wuta domin a samu kaiwa ga fararen hula musamman ma domin a kwashe waɗanda suka jikkata.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a wannan rahoto da cibiyar yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta fitar na nuni da cewa ya zuwa yanzu an samu asarar rayukan mutane 72 a dalilin kamuwa da zazzabin lasa da ya shafi jihohi 17, kuma an samu karin mutane 913 da suka kamu da cutar. Kan wannan batu ne na tuntubi Dr. Mustapha Munir na Jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, inda na fara tambayarsa mecece cutar zazzabin lasa.
Ita cutar zazzabin lasa cuta ce mai saurin yaduwa wadda asali farkon gano ta ne a ƙauyen Lasa da yake jihar Borno a Najeriya. Ita cuta ce da ake ɗaukanta daga beraye ko kuma ƙananan dabbobi da suke kama da bera kaman wato gafiya ko kurege. Ɗan adam ya ɗauke ta, cuta ce mai saurin kisa, tana da saurin lahani. Alamominta sun haɗa da zazzabi mai zafi, karba alamominta ba sa da bambanci da alamomin cututtuka da dama da suka shafi zazzabi, harawa, kasala, mutum gaɓoɓinsa su dinga ciwon gaɓoɓi daga baya. Babban abin da yake bambanta ta shi ne cutar idan ta yi nisa mutum zai dinga fitar da jini ko ta hanyar aman jini ko haɓo da dai sauransu.
Likita, mene bambancin shi wannan zazzabi na lasa da kuma sauran zazzabi da ake da su?
To, shi wannan zazzabi na lasa bambancinsa shi ne gaskiya yana da, na farko zazzabi ne mai saurin kisa wanda da yawa zazzabi da ake da su mutum zai iya ta doguwan jinya yana fama da shi na wani lokaci ko ma ya murmure ba tare da shan magani ba, amma zazzabin lasa zazzabi ne wanda in ya shiga mutum yana lalata kama hanyoyin jini.
Ka dakta, ka ce wannan cutar ta samu asali ne a Najeriya, shin sauran kasashen Afirka ko duniya ba su da wannan cuta kwata-kwata sai Najeriya?
Gaskiya wannan cuta ta zazzabin lasa ta fi ƙarfi a nahiyar yammacin Afirka da kuma nahiyar Afirka ta tsakiya, wato Najeriya da sauran kasashe na yammacin Afirka wanda suke da kamar dazuzzuka da kuma cuta ce ta fi yawa a wajen al'umomin da suke yawan da suka kusanci waɗannan dazuzzuka. To, an fi samunta kenan a ƙauyuka ko kuma inda mutane suke ake farautar beraye ko gashiyoyi ko kuma nan adam yake waɗannan beraye da gashiyoyi suke shiga inda mutane suke.
Shin ga ɓangaren da suke amfani ko kuma suke cin beraye, shin wannan cuta duk beraye suna ɗauki da wannan cuta kenan za a iya cewa?
To, ba za a ce duba, amma dai gaskiya maka matakan kariya, matakan kula da wannan cuta da hana yaduwarta shi ne a kiyaye ta'ammali da waɗannan da beraye da gafiyoyi da waɗannan nan da aka fi kiransu da bushmeat. Saboda sau da yawa a cikin fitsarinsu ne ake yawan samun wannan.
To, wani matakai za a ɗauka domin daƙile yaduwar wannan cuta, ganin cewar yanzu haka akwai jihohi wajen 17 da wannan cuta ta yaɗu a Najeriya kaɗai?
To, matakin farko na kariya shi ne tsaftar muhalli da kuma gudun ta'ammali da waɗannan dabbobi da ake kiransu bushmeat, wato kamar beraye da gafiyoyi da dabbobi makamantansu.
Ga mutanen da suka ji alamun wannan zazzabi inda suka fara haɓo ko jini ya fara fita daga jikinsu, me ya kamata su cikin gaggawa da zarar sun ga wannan alamun a tare da su?
To duk wanda ya kamu da zazzabi in har zazzabin ya wuce na dan gajeren lokaci na kamar rabin yini haka ko yini guda lallai musamman wanda suke jihohin da wannan cuta ta yawa to da ma koma wace jiha mutum yake lallai ya garzaya wajen likita inda suke da kwararrun likitoci da kayan aiki inda za a duba shi.
To Dr. Mustapha Munir kenan na Jami'ar Pittsburgh. Dr. mun gode kwarai da gaske.
Yawa to assalamu alaikum.
To in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku ne game da matakan da za a iya ɗauka domin kare kai daga cutar zazzabin lasa. Shin akwai ɓullar wannan cutar a jihar da kake ko kike? Muna son jin ra'ayinku, sai a yi azumar kiranmu. Lambar mu ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙa.
Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin ya Allah. Amin, amin summa amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne. Ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya. Idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya. Idanu abun kulawa kowai rashi idanu yayi hasara hababba. Kowai rashi idanu nace yayi hasara hababba. Rishi idanuwa shata mu ba mu sone. Rishi idanuwa shata mu na gudu ne. Itun da ba ku sone har ya kasance ku na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku sone har ya kasance ku na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To madalla, mun samu kiranmu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari ne abinda nake dubawa dangane da wannan maganar cutar lassa din nan, abinda mutane zasu kokari su kiyaye. Na farko gaskiya al'amari, kaga kamar mutane suke cin abinci irin kamar cin ta'adda abinci ɓera ya zo ɗan guguya ɗin nan, to ya kamata gaskiya mutane su rika kiyayewa. Na biyunsu kuma ya kamata al'umma kamar wanda suke zuwa ga dajin nan suna kamo ɓeraye su ce wai wannan ɓeran gida ne da na daji, to ya kamata ƙoƙari a kiyaye. Kuma shi kanshi na uku, idan ɓera ya shiga cikin abincinku, to ya kamata gaskiya a rika kiyayewa domin a wurin tare a tsira tare. Na ra'ayi kenan, na gode. A tashi radio Alhaji Musa Garo.
To mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayi naka. Bari mu je filato, wane ne akan layi?
Ya assalamu alaikum, mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur.
To malam Bala, menene gudunmuwanka?
Na'am, Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur.
Muna sauraron ka Bala Komanda.
To alhamdulillah, gaskiya wannan cututtukan gaskiya game da maganar cin wa'ensu irin bushmeat din nan da bai kamata ba, to ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye cin irin wa'annan abubuwan. Duk da mu dai a wannan jiha dai tamu ta Plateau, gaskiya alhamdulillah babu inda aka samu wannan bullan wannan abubuwan. To muna fata Ubangiji Allah ya kare wa'anda ma suke tare da wannan cutan, mu ma Allah ya kare mu. Bala Komanda daga cikin garin Bukur, a tashi lafiya.
To madalla, mun gode Bala Komanda. Bari mu je Kaduna, wane ne akan layi?
To Sharbila Hashim Duma, albarka da dare.
Yawa barka dai. Da wa nake magana kenan?
To sunana Murtaza, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Muta, muna sauraron ka.
To ai shawara ne da zamu gaba da ba kanmu shine cewa gaskiya ya kamata duk wani abu da zaka bar shi ko mata su girki su bar abinci a waje ko a kitchen haka, wanda aka san da kera gidan, to a dinga kiyayewa. Kuma ya kamata a ce ita gwamnati namu na kasar nan tare da girmamawa a shiga gidan kafa biyar da labarai a harkan daktoci, suna tawayawan mu da mutane kai kuma gaskiya a samu rigakafi a cikin kowane asibitin gwamnati hatta na yan kasuwa ma ba su shawara su nemi magungunan nan gaskiya saboda gudu tare a tsira tare da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla mutala mun gode kwarai da gaske bari mu je Fataskum wane ne akan layi a Fataskum? Fataskum to da alama dai mun rasa na Fataskum to sai a ci gaba da gwada mu domin a sami layukan mu yanzu haka a buɗe suke. Muna son jin ra'ayinku ne kan wani matakai ya kamata mutane su ringa ɗauka domin kare kansu daga yaduwar cutar zazzabin lasa. Wato ita dai wannan zazzabi dai kamar yadda kuka ji cewar babu wani yanzu haka babu wani rigakafi ta wannan cuta. To amma likitoci da ƙwararru na mana bayanin cewar idan har aka ci gaba da tsafta ba za a kamar ita ba. Wane ne akan layi da yake bi? Wane ne akan layi daga Kebbi?
Yau, assalamu alaikum. Kuna magana da Shehu Araba Sara daga Dankosa Gu Kebbi State.
To Mallam Shehu, muna sauraron ka. Menene gudunmuwanka?
Hello?
Muna sauraron ka. Menene gudunmuwanka?
Hello?
To da alama dai layin naka Mallam Shehu ba shi da kyau.
Hello?
To bari mu je Sokoto. Wane ne akan layi? Wane ne akan layi daga Sokoto?
Umar Yahaya Kanyo.
To Malam Umar, muna sauraron ka, menene gudunmuwanka?
Gaskiya gudunmuwa ta dangane da wannan cututtuka.
Wace shawara za ka iya barwa?
Allah kuma ya taɓa taimaka da wasu
ina jin ka, ci gaba.
Gwamnati ta dan taimaka da su maganuka haka waɗanda dace a sa maɓeraye su a ganga su ɗan rage.
To madalla mun gode kwarai da wannan gudunmawa taka. Bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna sauraron ka.
To gaskiya duk wanda Allah ya kunce kamu da wannan cuta sai dai mai fatar Allah ya ba shi lafiya. Dan saboda ainihin a ɓangaren gwamnati fa babu wani tallafi wanda daga wani suke ba ainihin musamman talaka wanda zai samu taimako a ce gashi ya samu magani akan kari. Sai dai mai fatan duk wannan Allah ya ɗora wannan cuta dai Allah ya ba shi lafiya.
To ga wanda kuma ba su kamu da cutar fa mai za ka iya ce musu? Kamar likitoci na cewa a kiyaye yin tsafta, wanke hannu da dai sauran abubuwa.
To wannan abu ne mai kyau, don saboda addininmu na musulunci ma abu ne tare da mu da kenan tsafta babu. Idan aka kiyaye wannan tsafta insha Allah Allah zai kare mutum. Shi ne muke fatan da duk wanda Allah ya kunci bai kamu ba. To sai ya kiyaye da tsafta a lafiyar jikin shi da abincin shi gaba daya.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Fataskum. Wane ne akan layi?
Alhaji Ramadan ne mai adace daga Fataskum.
To Alhaji Ramadan, muna sauraron ka.
To mu ma nan dai alhamdulillah ba wannan rahotanni game da wannan cuta a nan, sai kuma muna fata wanda Allah ya sa suka kamu Allah ya ba su lafiya, mu kuma Allah ya kare mu. Sannan kuma ya kamata a ɗau matakai gwamnati ta shigo ciki sosai domin wadata mutane da rigakafi inda akwai, ko kuma matakan da zai kawo kariya. Allah taimake mu ya kawo mana sauki gaba daya.
To madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Zaria. Wane ne akan layi daga Zaria?
Assalamu alaikum. Muktar Bello ne daga Zaria.
Muktar Bello, muna sauraron ka.
To ni ina ganin gudunmuwa na akai mutane dai a rika kula da tsafta, a rika kula da duk abubuwan da zai jawo irin wannan cututtuka. Mutane suka kiyaye sai da Allah ya kiyaye. Da fatan muna fatan inda Allah ya same su, Allah ya tsare su. Mu kuma inda bai same mu ba Allah ya kiyaye mu.
To madalla mun gode kwarai da gaske Mallam Muktar. Bari mu koje Kano. Wane ne akan layi?
To kuna tare da Umar Ofisa Ungwa Auku Layin mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar kanan Najeriya, wato kanan Dabu. Waɗannan abubuwan da muke gani gaskiya dole ne mu zama cewa mun zama masu addu'o'i da azakar a dukkanin abubuwa, kuma mu ji tsoron Allah dukkanin abin, kuma mu tsaya komai da addu'a. Duk abin da kake gani ya samu wani kawai wuce ya same ka ba, wannan abu ne da ya kamata a ce an yi duba da shi, kuma shugabanni ya kamata su saka ido samu a cikin wannan abubuwan. Mu zama cewa mun zama tsintsiya maɗaurin kiɗa a cikin dukkanin harkoki da irin waɗannan abubuwan da muke gani. Wannan shine dai a takaice Umar Ofisa Ungwa Auku Layin mai fata kanan jihar kanan nake cewa a tashi lafiya.
To mun gode Malam Umar. Bari mu je jihar Ondo. Wane ne akan layi daga Ondo?
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. Ya suna malamin?
Kuna magana da Abi dan kalle da mai sana'ar naman ko a nan Ondo.
To Abi, muna sauraron ka.
Lallai masha Allah, danganci da wannan maulidi suke yi na faɗakar da mutane danganci da wannan cuta ta lasa, wannan faɗakarwa ce mai kyau, domin ya kamata ya kamata mutane su kara lura da tsaftar muhalli da tsaftar gidaje domin ta wannan fanni ne ake samu waɗannan cututtuka suna damuwar mutane.
To malla mun gode kwarai da gaske malla Abi da wannan gudunmuwa da ka bayar. A bar mu je Kaduna, wane ne aka layi a Kaduna?
Salamu alaikum, ku tare da nan Kaduna.
To malam muna sauraron ka, menene gudunmuwan ka?
Alhamdulillah, ai mu da ma addinin mu ya tana da tsafta. Sai ya da mana kullum muna cikin tsafta. A wannan abubuwan da suka zo, abun da muna fata ubangiji Allah ka kawo mu sauƙi su a duk fadin Najeriya. Kuma inda suka faru ubangiji Allah ka ba su sauƙi. Mu da ba su faru da mu ba, to ubangiji Allah shi kare mu. A da ta kenan malam.
To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa kai ma da ka bayar. To bari mu je Kwara, wani ne akan layi daga Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Jalal Alhaji Garba Dina Sokoto Najeriya, mai blouse da kayan wuta kala kala daga nan Kwara. A gaskiya dangane da musamman ma wannan cuta ta alata, to mu kiran mu ga jama'a, to ya kamata a yi taka tsantsan da dukkanin wani abu wanda zai iya kawo ta, kuma wanda Allah ya jarba da wannan ubangiji Allah ya mun sauki, wannan ita ce takaitaccen gudunmuwata. Na gode biyoyi.
To malam Bello mun gode kwarai da gaske, kuma da daga wayar kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau, sai mu za mu bude muku layuka gobe da al'asar idan Allah ya kai mu, sai ku ci gaba da kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yan agogon muke cewa karfe 5 saura minti 8. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Tsohon shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Sepp Blatter ya ce san bai kamata ya amfani da mataimaki alƙalin wasa mai kula da hoton bidiyo ba a gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya a zaman wani bagiren gwajin fasahar ba. Blata ya yi wannan sharhin ne a shafinsa na Twitter biyo bayan ɗimbin ƙorafe-ƙorafe da rudanin da ake samu a gwajin amfani da tsarin. A ɓangare ɗaya kuma, kotun Tottenham ta Ingila Mauricio Pochettino ya ce tsarin na amfani da mataimaki alƙalin wasa na bidiyo wani babban cikas ne, bayan da kungiyarsa ta rasa kwallaye biyu da bugun penalty daya a wasan da ta buga na gasar FA a ranar Larabar da ta gabata. Shahararren dan wasan kungiyar Chelsea Eden Hazard ya bayyana cewa zai rattaba hannuwa sabon kontaragi da kungiyar ne kadai idan ta amince da sharadin bashi damar komawa Real Madrid idan aka bude kasuwar yan wasa ta bazara. Haka shi ma mai tsaron gidan kungiyar ta Chelsea Thibaut Courtois ya baiwa kungiyar shawarar mai gurbinsa da takwaransa na kungiyar Roma Alisson, domin kuwa yana shirin kaura zuwa Real Madrid. An ruwaito kungiyar ta Real Madrid da cewa ta kebe zunzurutun kuɗi har fam miliyan 109 domin sayan dan wasan gaba na Chelsea din Eden Hazard a daidai lokacin da kuma ta dade tana zaurcin Courtois. Mai horar da yan wasan kungiyar Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya jaddada cewa lashe gasar Premier ta Ingila shine abu mafi muhimmanci da zai fi mayar da hankali akai fiye da gasar cin kofin zakarun Turai. Yanzu haka dai City din ce ta lashe gasar League Cup a wasan karshe da suka kara da Arsenal a filin wasa na Wembley a ranar Lahadin da ta gabata. To amma Guardiola ya ce shi kam ya fi sha'awar ganin cewa kungiyar ta City ta lashe gasar ta Premier karo na 6 domin mayar da gasar ta Premier ta Ingila wani karamin lissafi ga Manchester City. Yanzu haka City din na can tana fafatawa da Arsenal a wasan gasar ta Premier a filin wasa na Emirates. Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya bayyana buƙatar sa na dawowa taka leda a wasan ƙwallon kwando a ƙungiyar San Antonio Spurs. Spurs dai wata ƙungiyar ƙwallon kwando ce ta ƙwararru a birnin Texas, inda shugaban na Amurka na 44 ke son ci gaba da wasa a daidai lokacin da yake ɗan shekaru 56 da haihuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Reward for Justice na ta yin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba'amurke Joel Shrum a kowace ƙasa yake. Ranar 18 ga watan Maris din shekara ta 2012 ne aka harbe Joel Shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a kasar Yemen, wanda wani dan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motar sa ya harbe shi. A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta kasa da kasa wadda take da daddiyar cibiya a kasar Yemen. Kwanaki kadan bayan harin, kungiyar ƴan ta'adda ta Al-Qaida ta fito ta dauki alhakin kisan. Tunda aka kirkiri shirin a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya tukuitin sama da dala miliyan 125 ga sama da mutane 80 waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta ƴan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin @RewardForJustice. Za iya samun ƙarin bayani kan tukuitin da za a bayar kan kisan Joel Shrum a shafin yanar gizo ta wannan adireshin rewardforjustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Reward for Justice ta wannan akwatin email info@rewardforjustice.net ko akan lambar waya 1-800-877-3927. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka. Da wannan kuwa muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Dan majalisar dokokin Amurka sun caccaki shugaban Rasha saboda barazanar nuna ƙarfin sojin ƙasarsa, inda ya yi ikirarin cewa Moscow ta yi nasarar gwajin nau'ukan makaman nukiliya da ka iya kaiwa kowane sashi na duniya, wanda kuma ya ce babu wata ƙasa abokiyar hamayya da za ta iya tsayar da makaman idan aka harbo su. Shugaba Putin ya bayyana sabbin matakan fasaha da suka cimma ta fuskar ƙarfin soji ne yayin da yake jawabin halin da ƙasa ke ciki na shekara-shekara a yau Alhamis, wanda hakan ka iya baiwa Rasha wani sabon gurbi a tsakanin ƙasashe masu ƙarfin soji a duniya. Ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu Michael McCoy ya caccaki Amurka da Burtaniya da kuma Norway, inda ya zarge su da cewa su ne suka yi kane-kane a shirin zaman lafiyar da ake ƙoƙarin cimma a ƙasar. Yayin wani jawabi da ya ajuba babban birnin kasar a jiya Laraba, McCoy ya ce babu kungiyar raya, wato ba kungiyar raya kasashen yankin gabashin Afirka ta IGAD ce take kula da shirin zaman lafiya da ake a Addis Ababa ba, a yankurin da ake na farfado da matsayin da aka cimma a shekarar 2015. Ya ƙara da cewa Amurka da Burtaniya da kuma Norway, waɗanda ake walakabi da Troika ko kuma ƴan uku, su suke kiɗansu da rawarsu dangane da shirin zaman lafiyan. Kokarin da muryar Amurka ta yi na jin martanin da kungiyar raya kasashen gabashin Afirka ta IGAD za ta yi bai yi nasara ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe dakarunta da ke wanzar da zaman lafiya a jiya Laraba, yayin da motarsu ta taka nakiya a tsakiyar ƙasar Mali. Rundunar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta Mali da aka fi sani da MINUSMA ta ce dakarun na tafiya ne a tsakanin Boni da Dunza a yankin da ake kira Mpoti. Baya ga waɗanda suka mutu, wasu dakarun hudu sun samu raunuka a cewar rundunar. A ran 30 ta gabata ne aka kashe wasu dakarun mali shida a wani yanki a yayin da suke tafiya a wannan wuri. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce Sakatare General Antonio Guterres ya yi Allah wade da waɗannan hare-hare da aka kai a kan dakarun.
To, madalla masu sauraron mu, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Cedric. Ni Sarfil Hashin kuma yake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.